نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شانو نجودة ها؟ شاهو لنجوشا توقعوتا بالقيدة يرمى زالة صلى الله عليه وسلم يقول هذا لي حدود 40 بقي wanda ya daidai da daya ga watan 5 shekara ta 2026 muna ci gaba da karatu a cikin wato suratul hajj mun tsaya daidai aya ta 51 yau za mu tashi kan aya ta 52 na Allah subhanahu wa ta'ala cewa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idha tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati wa yansakullahu ma yulqi ash-shaytanu thumma yuhkimu Allahu ayati wallahu alimun hakim wa to Allah subhanahu wa ta'ala cewa ma arsalna ba ma aiko ba min qablika gabaninka ya ma aikin mu mana Allah ta'ala yana bada labari game da hikimar shi wadda ta kai matuƙa game da kuma cewa Allah subhanahu wata'ala wato yana zaba bayi shi ya maida su manzanni ko annabawa to sai Allah ta'ala ya bada labari cewa lalle Allah ta'ala bai aiko ba gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai aiko rasulin wani manzo ba wala nabiyyin ko kuma wani annabi kaga anan an bambanta tsakanin manzo da annabi an nuna manzo daban annabi daban manzo shike gaba ga annabi dukkan manzo annabi ne amma ba dukkan annabi yake manzo ba wato manzo shine wanda yake da shari'a mai zaman kanta annabi kuma shine wanda yake da shari'a da ya jaddada ta ya iske ta wani ya ci gaba da yin shi kuma annabi shike zuwa da shari'a sabuwa fil to shi ake ce ma manzo to Allah subhanahu wataala ya ce ba mu aiko gabaninka ba ya ba aikin mu wani manzo ko wani annabi illa idza tamanna face idan annabin yayi karatu shine tamanna larabci wato yare ne wanda yake da fadi kana iya ganin kalma yadda take amma tabada kamar annata daban da yadda kake kallon ta a larabci akwai wannan kuma da yare yana da wannan asalin tamanna shine mai guri idan yayi guri amma anan ba guri ake nibi ba abin da ake nibi anan wurin shine in yayi karatu mawaki Usman yana cewa tamanna kitaballahi awwala laylati ya karanta littafin Allah farkon dare mana dare dai sauke littafin Allah sai na Usman yana sauke karatu alqur'ani a dare guda shine manan tamanna kitaballahi awwala laylati kaga manan shi qara'a kitaballahi awwala laylatin ya karanta littafin Allah daren farko to da haka manan shi idza tamanna idan yayi karatu irin karatun da ya saba yi na yana tunatar da mutane da wannan karatun karatu irin na wa'azi yana umarninsu yana hana su irin wannan karatu wanda za a zuwa ana wa'azi na tunatarwa na gargadi na nasiha na jan kunne mutane su ji tsoron Allah su bi Allah su bi dokan Allah su so Allah su so annabin Allah su yi kyakkyawan zama da mutane tunatarwa dai wa'azi to babu annabin da za ya irin wannan karatun a wasu lokuta إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتي فأجي سي شيطان يا جيفا أتكين كراتيش أمنية قولي كينا أما ما أنت أنا قولي شيني كراء معنى سي شيطان يا جيفا أتكين كراتيش وسأبو بوانا كتكين هنيوي شي شيطان da kaidin shedan da waswasin shedan da makircin shi ma'ana idan ka zo kana karatu idan annabi ya zo yana karatu ko manzo to shedan yana iya ribantar wasu a wurin ga abin da ya faɗi shi annabin shedan ya ce masa ga abin da ya faɗi abin da yake halal sai shedan ya ce ya ce maka haram sai ku tashi daga wurin wazi kaga kawo mutane sun rabu gida biyu suna cewa malin cewa ya haramun suna cewa a cewa ya halal shi ne abin da ake nufi ma'ana ta wurin karatun annawa da manzanni shaidan bai barin wurin yana nan in san samu ne ka a zanna to an zanna amma duk da haka dai sai ya ribanci wasu to sai ya jefa masa abin da yake ya warware karatun da wato annabin ya yi tare da cewa shi Allah subhanahu wataala ya kare ya tsare annabawa game da abin da za su isar da shi na saƙon Allah to Allah subhanahu wataala ya kare su kuma Allah ya kiyaye wahayin shi da ya rikitar da mutane wahayi karare yake bayyane yake saƙon Allah ne subhanahu wataala Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu maka saukar da alqur'ani Allah ce kuma lalle mu ne masu kare shi to da haka Allah ta'ala zai kare wayin shi ba zai rikitar ba ba zai yi kamanni ba ba zai zama shubha ba Allah ya tsara haka ko kuma wayin Allah subhanahu wataala ya cakudi ya garwayi da wani abu wanda ba shi ba duka Allah ya tsare to amma wannan jefawar da shedan yake a cikin karatun manzo ko annabi babu ne mai tabbata ba babu ne mai shudewa ba yayi ta wucewa kullun sai an yi haka ba a'a wani abu ne wanda yake gittowa sa'annan kuma ya wuce kuma sai wata rana ba na fitina ce ka san fitina ba kullun ake zama cikin ta sai dai in ta zo kahin ku rabu da ita ne sai ku jiddi ta ishe ku amma kuma za ta zo ta wuce kaman ba ita to haka shi ma sharrin shaidan yake idan shaidan ya gittu da bala'in shi da musibar shi ya ribanci wasu mutane to sai kaga abin kamar ba zai karewa ba amma kuma wani lokaci in ka zo sai kaga kamar ba a yi ba kuma abin ya riga ya shuɗe saboda babu wani abu wanda yake tabbata sai ikon Allah wasu kuma abubuwa waɗanda suke bujirowa suna da hukunce-hukuncensu daban to da haka Allah subhanahu wataala ya ce fayansakullahu ma yulqi ash-shaytan sai Allah ta'ala ya gusar da abinda shedan ya jefa shi bana Allah ya tafiyar da shi kuma Allah ya bata shi kuma bai ba tare da cewa ya yari ban ci wasu mutane amma sai Allah ya bata abu kuma sai su dawo kuma Allah ta'ala sai ya bayyana cewa wannan abin da shedan ya jefa a cikin karatun manzo ko annabi baya daga cikin ayoyin da Allah ta'ala ya saukar ma wannan annabi ko masu to kaga kenan bai tabbata abin ya bijiro kuma Allah ya soke shi ya bada shi ya kusa da shi wa yuhkimu Allahu ayati kuma sai Allah subhanahu wataala ya kyautata ayoyin shi bana Allah ta'ala ya sa ayoyin su hito karana ga yadda aka karanta su ba yadda shedan ya samu tani suka ji ba kuma Allah ta'ala ya tace ayoyin ya tankada abin shi saboda kayan shi Allah ya kare su haka ayoyin Allah subhanahu wataala za su wanzuwa suna tatacci tsantsa daga ainihi ga rayuwa da abin da shedan ya jifa wallahu azizun Allah subhanahu wataala magwayi ne wallahu alimun hakim ne ko yawa Allah subhanahu wataala bai yawan sani ya san komai inna Allah bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wataala wato mai yawan sani ne wanda ya san dukkan komai qad ahata bi kulli shay'in ilma bana ilimin Allah yawa ke gare shi babu wanda ya san adadin shi sai shi Allah saboda yawan ilimin Allah Allah ta'ala ya san kowa cikin mu ya san kuma abinda kowa ke so cikin mu ya san abinda kowa bai so cikin mu ya san abinda kowa zai samu cikin mu ya san abinda kowa zai rasa wa cikin mu saboda yawan ilimin Allah Allah ta'ala ya san da nawa za a haihuwa yau iya nawa za a haihuwa yau Allah ya san mutum nawa zai mutu a yau kuma ina za su mutu duka Allah ya sani kuma yadda za su mutu duka Allah ya sani kuma Allah ya san duk ina in sun mutu za a binne su irin Allah yawa ke gari shi alimin masani ne game da kod babu wani abin da yake gagaran Allah subhanahu wataala hakim kuma Allah ta'ala mai yawan hikima Allah ta'ala saboda yawan hikimar shi yana aje kowane abu a wurin shi kowane abu Allah yana aje shi inda ya dace da shi abinda kaga Allah ya yi to ya dace sabanin haka bai dace ba shi yasa Allah bai abu ba saboda haka yana daga cikin hikima ta Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ba shedanu dama na ainihin jefa abinda suke so su jefa wanda Allah ya faɗa cikin waɗannan ayoyi cikin hikima ce ta Allah Allah ta'ala yana iya kinyin haka amma kuma yayi saboda hikimar shi duk da ya tsare din kuma bi saboda jarrabawa sai Allah ta'ala ya jarrabo su da shedan me yasa Allah ya halicci shedan saboda hikima ta shi Allah ta'ala yana iya kin halitta shedan to idan ba halitta shedan ba ya ne za a gane mai imani na kwarai ya gane ya za a gane mutumin kirki Allah ya halicci shedan saboda Allah ta'ala ya hukunta cewa zinace zinace za su faru sace sace za su faru kisan kai ba da gaskiya ba za su faru ya riga ya rubuta to wake zuga mutane su waɗannan abubuwan shedan to kaji hikimar da yasa Allah ta'ala ya halicci shedanu saboda jarraba bayi wanda ya bai mashedan sai ya halaka wanda ya saba mashedan kuma sai ya jira kaji mafari da wasu dalilai daga cikin dalilan da yasa Allah subhanahu wataala ya halicci shedanu to kenan kaga Allah da abin da yana da hikima domin irin abin da Allah ta'ala ya faɗa ya faru a lokacin sauraron karatun annabi ko manzo sai ka ce ga abin da ka ji annabi ko manzo ya faɗa alhali kuma shi ba haka ya faɗi ba shedan ne ya ce ma haka ya faɗi saboda yana wurin ka san Allah ta'ala ya ce inna fi zalika yadhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sama wa huwa shahid lalle a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda a cikin zuciyar shi akwai yana da zuciya ko kuma da yazo makarantar sauraron karatu dungurungun dinkan shi ya bada kanshi yana saurari amma da lokacin da ka raba hankalinka ɗaya biyu ko uku to dole sai shedan ya ribance ka yawa duk wanda ya fuskanci Allah Allah zai fuskance shi duk wanda ya kawo da kai daga barin Allah shi ma Allah zai kawo da kai sai da Allah ya kawo da kai daga barin ka wa zai tunkari ka kenan shedan shedan ya zama masoyinka ya zama abokinka ya zama shine yake ba magana cikin kullanka amma idan ka zo wurin karatu ko ka zo wurin wa'azi ko ka zo masallaci ana guduba to ka tsaya da hankalinka wuri guda daya domin abinda ake so me ya kawo ka wurin dan me zaka bata lokacinka ba zaka saurara ba ka zanna na rinka je ka yi harkokin gabanka shagga mutum ana huduba juma'a wanda sako ne da Allah subhanahu wa ta'ala ce idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'a dhalikum khairul lakum sai ga mutum yana tashi ana hudu ba da shi sa kare mai sa abin da ke ko kuma kaga wasu ana hudu ba suna tahira kina ta bi kasa kasa ga su cikin masallaci to me amfanin wannan ba ku tahe ku dukkan majalisa ku zama ku hira mana yadda sallah take dole haka sauraron hudu ba yake dole duk wanda ya bambanta su to me sa abin da yake Allah bai bambanta su kai da bai za ka bambanta su dan abi guda ne sallah wajibi ce ranar juma'a ka sauraron hudu ba wajibi ne wazi ne ake maka Allah kawai ya ce wai za ku rubuta alqur'anu fasami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun karanta qur'ani ku saurara ku shiru ana karanta muku sakon ubangijin ku ne fa Allah wanda ya halicci wanda duk abin da kuke cikin shi na sabu na daukaka na ci gaba dishi ya muku to ga sakon shi ana ga muku amma sai ku ta dimi saboda raina Allah saboda dauka Allah ba komai ba to a wannan lokaci shedan sai ya ribance ka sai ya ziga ka sai ya sa ka ji kalmar ba daidai yadda aka karanta maka ita ba to shi yasa ake so da yadda ka je ka mai da hankalinka domin lokaci ne wannan abin da ka saurara ba zaman da kai sai Allah ya tambaye ka da ka zanna ki kai ranar alkiyama sai Allah ya tambaye ka duk sai kama Allah bayani na zanna amma gaskiya ban san abin da ake faɗi ba saboda na shagaltu da wasu abubuwa duk ba kama Allah bayani gaskiya na zanna amma haka kare ni harkokin gaba na ma nake Allah ya ce dama cewa da in ka zanna ka harkokin gaban ka ko kai harkoki na addini na shi ya wannan tambaya Allah ya kiyaye to shi yasa Allah ta'ala ya ce liyaj'ala ma yuqi shaytanu fitnatan domin Allah ta'ala ya sanya abin da shaytan ya jefa a cikin zukatan mutane da kunnuwan su domin Allah ya sanya wannan abin ya zama to jarrabawa da ainihi mutane guda biyu daga cikin wato mutane kungiyoyi guda biyu bangarori guda biyu kenan lokacin da mutane suka shiga gida biyu wannan Allah subhanahu wataala duk ba ruwan yin su wannan bangarorin guda biyu Allah ta'ala ya sanya abin da shedan yake jefawa a lokacin karatun manzo ko annabi ya zama to hituna gare shi su wane ne wadannan Allah subhanahu wataala ya ce lil ladina fi qulubihim marad ga waɗannan waɗanda cikin zukatansu akwai ciwo akwai rashin lafiya ma'ana akwai rauni akwai rashin imani cikakke akwai rashin gaskatawa cikakkiya wannan shine bi alamar rauni alamar rashin lafiya a same ka da raunin addini ba ka da ƙarfi game da addini ko ba ka da lafiya ke ko kuma a same ka wato da rashin imani cikakke a same ka shashasha a same ka mutumin banza mutumin wai zina ko sata ko cin amana ko yaudara ko rena mutane ko wulakantar da su duk baka dauke shi komai ba to wannan yana nuna cewa baka da cikakken imani Muna gane wa? Waɗannan abubuwa da wasu su duk saban Allah in mutum ya doke shi aiki ne da zai kullum to baya da cikakken imani wannan mutum. Da kuma so ake yi dai inda kake ka samu cikakken abu. Ba ragagge ba ba tauye ba so ake ka samu cikakke ya cika ya baci. Mana rayuwarka gwarwanka da shegantaka da shashanci. Yawwa sai tsotsai in ya same ka kai maza kuma ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ba ya zama ba cikin lissafinka cikin tsarinka kullum sai ka yi wannan abu. Ba ka da ranar tuba. Ana ba faɗa ma amma kan lokaci kawai mutane suna bata lokacinsu. Sannan kuma rashin gaskatawa cikakkiya game da Allah subhanahu wa ta'ala shi ma yana nuna rauni na imani. Yana nuna cewa zuciyarka ba ta da lafiya. Allah ya raba mu da rishin lafiya. Rama da babba. Babban rishin lafiya ita ce ciwon zuciya. Ciwon zuciya ba wanda likitoci za su ma magani ba. Wanda Qur'ani ne zai ma maganin shi. Shine babban ciwo. Wato karkacewa ce lalacewa ce da zuciya ke yi. Ga ka lafiyarka lau kuma ji an auna zuciyarka lafiya lau take bugawa. Hawan jininta daidai yake ba ka da matsala. Amma da kai da Allah akwai matsala. Tsakaninka da manzo Allah akwai matsala. Tsakaninka da littafin Allah da addinin Allah akwai matsala. A ga baka da lafiya. Gara wancan ciwon ya kama ka amma wannan bangaren lafiyar ka lau. Domin wannan ciwon in baka warke nan duniya ba. To ka zanna cikin ciwo kenan har abadan abidi ne ba za ka warke. Dan ka zanna da ciwon zuciya tsakaninka da Allah to shikenan babu ranar da za ka warke. Sai jahannama. Jahannama kuma za ka zanna cikin ta dindindin ba ka fita. Amma wancan ciwo jarabawa ce tana yiwa Allah subhanahu wataala ya karkare masu nufanka saboda shi. Ai abe ma laifinka. Ciwo dai Allah ya jarrabe ka kamar yadda yake jarraba bayi da shi. To duka biyun gaba dai Allah ya raba mu da su. Amin. Allah ya ba mu cikakken imani. Kuma ya ba mu lafiyar zuciya ta mu'amala tsakaninmu da Allah subhanahu wataala. To idan mutanen da dama karkatattu ne ba su da lafiyar zuciya. Zuciyar da ba rashin lafiya ke gare ta. To idan wato irin wannan shuba da likicin shedan ya zo ya same ta to zai yi tasiri a cikin zukatansu. Duk abinda shedan ya je ba karɓa za su saboda ba su da kariya. Ba su da garkuwar da ke ba su kariya shine cikakken imani shi ke kare ka. Amma idan aka ce baka da imani to baka da garkuwa. Haka kake kawai. Da lokacin da shedan ya gada ma kawai sai ya ribance ka. Saboda haka mu kyautata garkuwanmu. Mu kyautata alaƙarmu da Allah. Alaƙarmu da Allah shine tsaro. Shine cikakken tsaron da za mu samu daga sharrin shedan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sulfan. Bayina baka da iko a kansu. Kai shedan. Duk jarabarka da fitinarka da ɓatarwarka bayina sun yi ƙarhinka. Shi ma ya ce illa man ittaba'aka. Allah ya ce sai dai wanda ya bi ka min al-ghawi. Ta wanda ya bi ka amma in ba ka ba. Shi ma shedan ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasina. Duk zan batar da kowa sai bayinka na kirki, na gari, masu quality, masu riko da addinin Allah. Inda na tausayi rasa ta ina zan kama su. Shi ma ya ce ba ya iya masu. To idan mutum ya zamanto yana da karkacewa a cikin zuciya, zuciyar shi ba ta da lafiya. To idan ya ji abin da shedan wato yake jefawa a cikin karatun manzanni ko annabawa, to ainihi ko kwanto da shakku sai ya zo ya fada cikin zuciyar shi, sai ya zamanto hitina gare shi. Allah ya kiyaye. To bangare na farko kenan. Wadanda Allah subhanahu wataala ce li yaj'ala ma yulqi shaytan fitnatan lil ladina fi qulubihim marad. Allah ya ce wal qasiyati qulubuhum. Da kuma wadanda zukatansu sun kekashe sun bushe. Ma'ana masu kabrin zuciya, masu taurin zuciya. Wanda tsawa ba ta yin tasiri a cikin zukatansu. Wa'azi, tunatarwa, gargaɗi, jan kunne, saƙon Allah, saƙon annabin Allah bai musu tasiri, bai canza musu rayuwa. Ba su gane komi daga Allah, ba su gane komi daga manzon Allah. Me yasa? Saboda zukatan sun yi tauri, zukatan sun bushe, sun kekashe. To kaga su ma tunda magana Allah ba ta shiga, to ta wace shiga kenan. Domin shi dai mutum ba ya zama haka nan ba wani aiki. In baka yi aikin Allah ba sai ka yi aikin shaitan. Yawwa, duk wanda bai share masallaci ba, yawwa, ba a zama haka na je ni ba na komi. A baka komi kana wani. In baka wani kana wani. Ko ba haka bane? Yawwa. Ba ka komi kana zaman banza ko? Yawwa, ba ka sana'a zaman banza kake, ba ka taya makaranta, ba ka taya lakwal, ba ka taya aiki, ba ka taya kasuwanci. Wannan abin da kake shi mene ne? Shi ma wani abu ne na banza, su ne zaman banza. Haka mutum ba ya zama ba wani abu, ba ka zama ba aiki. Ko dai ka yi aikin ƙwarai ko ka yi aikin banza, Allah ya raba mu da aikin banza. Wadda zuciyar mutum ta kekashe ta bushe, sau mutane waɗanda zuciyarsu sun zukatan sun bushe, sun kekashe. Kamar yadda da yawa daga cikinmu yanzu haka muke, zukatanmu sun kekashe sun bushe. Kamar ka yi suke an sa karatun Alƙur'ani, ko wani ya kunna ga wayar shi, ko ga MP3 shi, ko kuma ya kunna ga bluetooth ɗin shi, yana ta yamana ta dariya ana wasa. Kamar ba magana Allah yake karantawa. Ba mu damu ba, mai aka karanta rama aka karanta mu roki Allah ya ba mu a mu samu natsuwa, azaba aka karanta mu roki Allah ya kare mu, ba rugun ita dariya ana ta hira. Mai roki a ce da Allah kashe karatun nan mai hira, ta yi kowa in ya je gida, kowa in ya kare da shi kare ba kowa tare da shi sai ya kunna ya saurara. Amma ana karatu ana ta wato zuciya ta bushe ne. Bayan Allah in suka ji karatun Alƙur'ani zai an suke sai ta kuka. Wucewa in suka yi kana karatu, ba da wata murya ba suka ji kana mimimi sai su tsaya. Su diba wurin, kawai sai ka san mashi da kuka. To haka ake so mu ma mu zamanto masu taushin zuciya, masu zuciya mai laushi, ba masu taurin zuciya ba. Ƙur'ani ga yanayi ya yi sauƙi gare mu, amma bai samu kuka, bai samu nadama, bai kashe mana jiki. Shi kuma Allah ta'ala ya ce, innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Mu'mini na ƙwarai su ne waɗanda idan aka faɗi sunan Allah, aka karanta zancen Allah subhanahu wa ta'ala, sai ka zukatansu sun firgita. Idan an ƙara karanta musu ayat Al-Qur'ani kuma sai su ƙara musu imani. Wa ala rabbihim yatawakkaluna, kuma suna dogaro ne da Allah mahaliccinsu. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah ya ce to kaga mu'mine ne na gaskiya. Waɗanda yan karanta musu Al-Qur'ani jikinsu na mutuwa su yi sanyi, zukatansu na ƙin tsoron Allah. Haka ake so bawan Allah subhanahu wa ta'ala idan an karanta mai maganan Allah ya zamanto tana sa shi taushi, tana sa shi sanyi, tana sa shi nadama, ya ta tunanin me zai ce ma Allah gobe ranar alƙiyama. Allah ya ce qul aminu bi aula tumin innal ladina utila ilma min qablihi idza yutla alayhim yakhruna lil adqani sujjada. Mutanen da ke gabanin asabkar da Alkur'ani aka karanta musu magana Allah, faduwa suke suna sujjada. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la mafqula, suna cewa tsarkin Allah mahaliccin mu ya tabbata, lalle alkawarin Allah tabbas. Wa yakhruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Allah ya ce suna faduwa ga haƙoƙinsu suna kuka saboda bai an karanta magana Allah, kuma sai Alƙur'ani ya ƙara musu ne, ya ƙara musu natsuwa da kwanciyar hankali. don haka ake so ya kai baban Allah duk lokacin da kake karatu ko ake karantawa to jikinka ya sani Allah ya taimaka mana ko ba so ake ka kakalo kuka ba ba kukan ƙarhi da yaji za kai ba kukan Allah da annabi za kai yawa kukan san Allah da sa annabi shine za kai mana abin ya ba tasiri yawa ba wai da an ce ba kuka ba kawai sai mu ji kana ah ba cewa muka kai ba cewa muka abin ya ma tasiri to irin waɗannan mutane waɗanda zukatan suka kekashe suka bushe idan suka ji abin da shedan ya jefa shi a cikin zukatan su a lokacin da ake karatun nan to za su dauki wannan abin hujja ce gare su akan bannar da suke yi cewa ai annabi ba kaza yace su zo suna jayayya da shi su saba ma Allah su saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ta'ala yace wa innal zalimin lafi shiqaqin ba'id Allah yace lalle waɗanda suka yi zalunci waɗanda ba su bi dokan Allah ta'ala ba Allah yace lalle sun tabbata cikin sabani mai nisa ma'ana sun saba ma Allah kuma sun ki gaskiya sun yi wati da gaskiya kuma sun yi nisa da abin da yake daidai abin da shedan ya jefa masa ya zamanto fitina ne gare su saboda haka da shi ne abin da ke cikin zukatansu zai bayyana na ainihin munin da ya ɓoye a cikin wannan zukata nasu waɗanda ba su da lafiya to waɗannan ɓangare guda biyu da masu rashin lafiya da waɗanda zukatan sun bushe sun yi tauri Allah ta'ala ya kira su da azzalimai mutanen banza mutanen gobe Allah ya kare mu daga gare su amma ɓangare na uku waɗanda su ne abin yabo wurin Allah subhanahu wa ta'ala su Allah ta'ala sai ya nuna abin da shedan yake jefawa a lokacin da suke sauraron karatun annabi ko manzo zai kasancewa rahama ne gare su su shi yasa Allah ta'ala ya ce wali ya'lam alladhina utul ilma annahu alhaqqu min rabbika ana yin haka ne domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗanda aka ba su ilimi su gane cewa lalle shi abin da manzo ya faɗi shi ne gaskiya kuma gaskiya ce daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala me yasa saboda ilimin da Allah ya ba su kyauta ilimi kare mutum yake me yasa suka gane cewa ga abin da annabi ya faɗi saboda su ɗungurungun ɗinsu kwansu da farkwatansu hankalinsu dai yana nan kan abin da annabi yake faɗi ko ba ba su yi wasa da hankalinsu ba balle shi da ya musu tasiri sun yi amfani da ilimin da Allah ya ba su ilimin ya zama to garkuwa da kariya gare su ba kuma dama shi ne amfani ilimi ya zama to ya kare ka ya baka damar tantance da bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin shari'a da bata wannan shi ne amfanin mi amfanin ilimi saboda haka sai su bambanta tsakanin al'amuran guda biyu karatun annabi da kuma jefawa da shedan yayi gaskiyar da ta tabbata wanda Allah subhanahu wataala yake kyautata ta da kuma ainihi ƙaryar da ta bujiro wanda ainihi Allah ta'ala ke soke ta ya bata ta ya lalata ta ko kaga kenan ilimi yayi amfani wannan aya wal ya'lamu alladhina utul ilma annahu alhaqqu min rabbika wato tana ne daga cikin ayoyin da ke bayanin falalan masu ilimi muna ganewa ko ɗaya daga cikin ayoyin alqur'ani ne waɗanda suke bayanin falalan malamai alladhina utul ilma Allah ya ce waɗanda aka ba su ilimi dan su san cewa lalle abinda annabi ya karanta shi ne gaskiya daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su kuma saboda ilimi ya kare shirin da su cewa Allah mai hikima ne cikin duk abinda ya ga dama Allah ta'ala yana iya sallada wato sashen nau'uka na jarrabawa akan wanda ya ga dama domin Allah ta'ala ya bayyana abubuwan da suke boye a cikin zukata na kware da kuma zukatan banza ka sai ita fitina in ta zo wani saboda zuciyar shi ba ta da kyau to tunda fitina ta zo ko to shikenan ya ga kuma mutane da yawa sun bi shi ma sai ya bayyana cewa shi ma bai da zuciya ta kwarai sai ga ya bi su amma da can yana tsoron ya bayyana a cikin mutanen banza amma yanzu da mutanen banza sun bayyana da yawa to sai ya bi su yana daga cikin hikimar Allah da yasa Allah ta laiki jarraba mu da abubuwa da abubuwan nan mutanen banza yake bayyana daga mutanen kwarai mutanen kirki shi da bayana nan kan kirki shi to aikin banza aikin wahiya bayyana ko masu shi suna da karfi to duk wanda zuciyar shi ba ta da kyau sai ya ce to shikenan tunda jama'a suna da yawa bare in shige cikin su Allah ya kiyaye wa yu'minu bihi Allah ya ce sai su ba da gaskiya da abinda Allah subhanahu wataala ya saukar da shi ga manzannin shi da annabawa kuma imanin sai ya karu a lokacin da suka tunkude abubuwan da suka bujiro ma zuciyarsu da kuma ainihin rikita-rikita zukata wato khubaita lahu qulubuhum sai zukatansu su kaskantar ma'ana su kaskanta ga wannan abu su duka su samu natsuwa kuma su mika waya ga hikimar Allah subhanahu wataala wannan yana daga cikin shiryarwar da Allah subhanahu wataala yayi musu shi yasa Allah ya ce وإن الله ليهدي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم فأنا للي الله من شرية ودن دسك إيماني لصود إيمان زواج عنيا ودن تكي ميككيا أبنى أكي تيم عيا ميككا ودن كل مكي لغن الله سبحانه وتعالى إتا شين سن غسكيا دكما أيكي لغسكيا كسان غسكيا كي أيكي لتبا كسان تبا sanin shanu ba kasanta kuma a ganta zahiri kana aiki da wannan gaskiya din to shi yake ce ma siratin mustaqim to da haka ne Allah ta'ala yake tabbatar da waɗanda suka yi imani da magana tabbatacciya a cikin rayuwar duniya da kuma ranar lahira to wannan nau'i na waɗannan mutane yana daga cikin tabbatarwa Allah subhanahu wataala dai musu wato wannan aya ko waɗannan ayoyi da muka karanta a cikin su akwai bayanin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abun koyi ne wato yana koyi da yan uwan shi manzanni saboda abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake karatun suratu an-najm lalla yazo yana karanta suratu an-najm an-najmi idha hawa ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لما قال صلى الله عليه وسلم يسوع دين أن كراتنا القرآن sai shedan ya jefa a cikin karatun shi tilkal ghoramiqul ula wa inna shafa'atahu wa inna shafa'atahunna la turtaja daidai nan wurin ku bani labarin lata da uzza da manata ta uku waɗannan gumaka din ku bani labari me sha'aninsu me suke iya yi suna iya baka ko su hana ka suna iya kashewa ko su raya suna iya ɗagawa ko su aje sai shedan ya jefa ma mutane cikin saurarensu cewa ai yaban goma kai tilkal gharani qulqula wadancan tsuntsayen madaukaka wa inna shafa'atuhunna laturtaja lalle ce tansu ana kamna a same shi mana wadannan goma kar lata da uzza da manata sai shedan ya samu mutane cewa lalle wato manya-manya abubuwa ne masu daraja kuma ana ma fatan samun jita su ranar kiyama sai bakin ciki mai tsanani ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abin ya zama to fitina ga mutane kamar yanda Allah subhanahu wataala ya faɗa to sai Allah ta'ala ya saukar da wayannan ayoyin da muka karanta yanzu da cikin wannan sura da muke fassarar ta suratul hajj baba arsalna min qablika min rasuli illa idza tamanna alqa ash-shaytan fi umniyati fayansakhu Allah ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم أزوا إنما كارنتو دين وأنم قصة ودا أكرويتو تأتيم لتتبعنا ديس جا أبن ديفارو أما ما لما يسنا جا إجا جمدا جمدا إنغن تمونا قصة تا إنغن تكوبة إنغن تا سند ندي وما لما وسنج تا إنغن تا وسنج بتا إنغن تا akan haka ma babban malami al-imamu Muhammad ibn Nasir ad-Din al-Albani ya rubuta littafi ya sanya mai nasabul majadiq li nasaf qissati al-gharadiq littafi kalami ne idan ka shiga cikin google za a baka shi ka sauke shi in kana iya karatun larabci sai ka je ka karanta duk abin da ke cikin wannan kissa din wanda ake cewa qissatul gharaniq gharaniq jam'i ne na gharnauq gharnauq wasu tsuntsaye ne wadanda suke yin tafiya mai nisa kululuwa zaka gane su wala rabawa suna canfi da su to yadda suke canfin da su sai suka canfa wadannan gumakan yadda ake ganin su da tarar suka ce ya manzo Allah ya ban gumakan yi Salmani sai rubuta littafi Nasabul Majaniq wato kafa majaujau Majaniq jam'i ne na Al-Minjaniq Al-Minjaniq shine majaujawa majaujawa wanda da ake yi a juya sai a tilla irin wanda aka ce an yi ma Annabi Ibrahim aka tilla cikin wuta kuna ganewa ko akwai abin da za a juya sai a saki shi sai tafi nesa to shake ce majaujawa wa nasabul majaniq wato kakkafa majaujau li nasaf qissatil gharaniq domin lusa wannan labarin na gharaniq wanda ya zo a cikin hadisi yace a wannan hadisi bai inganta ba yayi bayani mai yawa a cikin wannan littafi ne karami ba babba bane ka samu kamar shafi zuwa 50 cikin shi kaga ai bai da girma ko bai da girma in ka baya sati guda zaka karanta shi Allah ya samu dace amma dai wasu malamai kuma sun ce ta inganta wannan kissa sani na wurin Allah subhanahu wataala abinda muka bada daidai Allah ka ba mu ladan kuskure kuma Allah ta'ala ka yabi mana Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira
Allah sha
wai me yake a fada idan ai mutum haihuwa shi shekarun da aka yi shi ake barka Allah ya raya Allah ya raya shi kan sunna Allah ya sa mai albarka Allah ya sa mu karanta Qur'ani shikenan
abin da ake fadi kenan
akwai abubuwa da aka rawaito na magabata suna yi to kaga da sunan namu ne dai babu wani bambanci da fadan alheri ka fada alheri ka fatan alheri da addu'a ta alheri ga abin da aka samu shine yake su na'am
kace ma da wajen wankan janaba ana shiga ana yin su da gajeren wando
ko ana yin wankan janaba da gajeren wando to yanzu za a yi wanka ko me zai sa ka yi wanka daga jiran wani ta ga jana babba za ta yi ta ba tana nan daga jiran wani ɗanka kana wankewa kuma tana kara tsaye a gaske ya da ka daga jiran wani doka hili ne kake wanka kana cikin daki ka tsaya daga jiran wani doka na wanka ka tube kawai ka tube bari mu tsaya dai nan wurin na'am
mutum da wai an tsere ya zo sallar magariba an tsere mashi da raka'a guda da liman ya sallame shi ma ya sallame ya hukunta sallan shi
mutum ne zo ya ce magariba har ya yi raka ta farko sai ya samu raka ta biyu da ta uku kuma da liman ya sallame shi ma ya sallame tana yawa bai san yadda ake ba kenan kuma sai yadda ake ba sallan shi ta yi kan kuma ya san yadda ake zaman shi to kaga dole ya tashi ciko raka da bai samu ba sannan kuma tunda yayi kari yayi karin sallama cikin sallah alari sallar shi wata kari ba kaga ba dai ta kama shi ke amma an bai sani ba shikenan daga yanzu sai ya sani ya gyara sallar shi na'am
Allah ya tsone shi na bara addu'a da Allah shi washi lafiya wanga yana rubar addu'a na abokin shi wa Allah shi washi lafiya wannan shi ma dai na daukan dai lafiya ne dai
to wasu bayan Allah da yawa dai suna bara addu'a
yawa
gai ne mara lafiya gare su da kuma su da kansu duka Allah ya ba su lafiya da barasa lafiya
wanga yace an zarce shi cikin dukiya shi ma yana bara addu'a
to shi ma wani yace an cuce shi a cikin dukiya shi yana bara addu'a
da sauran
Allah ya kwato mai haƙƙi shi kike nan
eh duka da addu'a
nan sallah
tun daga nesa ma
masha Allah
ko sun daga ni
a kira sallah Allah ya mutane sun kasa gani mutane da Allah mai da hankalin mu lokacin da ake karatu ba zan ki sauraron karatu da kyau domin tambayoyin mu kullum masu da alaka da karatu yanzu duk karatun da muka yi ba wanda ya tambaya cikin shi kaga ya nuna akwai rashin fahimta ko bayani ne ban yi ba ko bi ban sani ba ko kullum muka yi karatun mu daban tambaya da shi kuma ya kamata a ce wato karatun da aka yi shi ne za ka tambaya kai shi amma ana karatu hankalinka na wani mike wata tambaya ba a kare karatun baka da tambaya cikin shi kuma an tambayi ka karatun baka gane ba ai shi yasa na ce ko bayanin ne ba a yi da kyau Allah ya ba mu ikon yin bayani da kyau a gane abu na biyu shi ne wato mu'amalar da cikin azumi mai magana kanta mu'amala irin ta kasuwanci da aka hito da shi wanda ake cewa mutum ya sa hannun jari shi ya sa jika kaza da wata zai dauki kaza ko da sati zai dauki kaza ko da kullum wanda mutane kuma sun yi nisa garin neman duniya jama'a ku tsaya ku nema halal yau ku tsaya ku bar gauga ku bar sauri sauri aikin shaitan ne muna ganewa ku ba hankali duk abin da Allah ya ce ka samu na arziki sai ka same shi gaugawa ba ta kawo samu ire-iren waɗannan so nawa aka yi su nan garin ta bayyana cewa cuta ce yaudara ce kuma shi musulmi manzo Allah ya ce ba a mai sobi in aka yi sobi to ba a kare na uku kuma ba musulman ba ne amma mu ɗaya biyu uku hudu biyar shidda kanina ta ne an kai shekara 17 nan garin ana irin wannan abu amma har yanzu kuma duk kullun salwa ke zuwa da shi sabo amma kuma mun ji gane wani in an tashi sai a gudu da 500 din shi wani 200 wani miliyan 1 wani miliyan 2 wani miliyan 3 wani 5 wani ma 10 ake gudu shi amma kuma mun kasa abin ya zama wa'azi gare mu jama'a saraka irin waɗannan mu'amaloli da yake mu ji tsoron Allah mu bar fadawa cikin su ba ruwan mu da su mai yi hakuri kaga mutum da kasuwar shi sai dauki jarin ya sa wannan wurin ya zo ya yi zanne bakin shagon shi waye da komai yana jiran karshen sati a baya kuɗi kawai ban taɓa rayuwa ka an raba ka da kasuwar ka yanzu da an baka sai dai ka kashe saboda mi ka san wani satin ma za a baka don an ka ɗauko sai ka yi ɗinke-ɗinke sati ka zo ka yi zanne takalmi sabi da sati sai kai dinki kana ta jin daɗi wata rana sai ka ji sai ji ka zari ya ji ka jini yawo kana can kwanta ka rasa inda kake saboda sati shiru sati bi shiru sati uku ka ne mai su ta waya baka samu sai ya awon gaba da kai sun ta yesu da mamaji tsoron Allah mu zan ji hakuri ba mu rasa ci ba mu rasa sha ba wannan arzikin da muke gani na manyan gidaje da manyan motoci Allah ya rubuta sai mun yi shi kuma duk wanda kuka ga sun yi shi wato ba ta hanyar da yanzu kuke neman kuɗi suka yi shi ba hakuri suka yi wani ya shekara 20 yana hakuri yana ta nema wani ma 30 yana nema sai annan ya samu san me kai ba za ka yi ba ne ba za ka yi hakuri kai koyi da magabatan ka bana ka tsaya ka nema ka jajirce ka yi hakuri sai an shawo ya ake shan daki ba ta ba shan daki da gaugawa ba kuma kai wannan kudin da ka samu ka zo ka zuba rana dai ka tara su ka zuba musu 500 dan Allah wannan 500 rana ka samu ya kai ka samu 500 tana yiwa ka shekara nawa kana nema ka sa nan ka sabe daga ta kunduma satta tsantsa ga ta nan 500 din ko ba haka ba to an kai hakuri wata 500 din ba za ta shigo ba sai da haka ma sai ta shigo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku sani cewa babu ran da za ta mutuwa sai ta canye arzikin ta kajin kirin samu arziki ya dauke ku ku je ku nemi arziki ba ta hanyar da Allah ta'ala ya ce ku nema ba ta ku ganawa ta ku ga an dade ba mu samu ba wurin Allah kamar gogani arziki wurin Allah kamar haƙuri ba wuce ma cewa arziki kashi ne taka shi kake kawai Allah raba mu da taka kashi Allah raka mu ji tsoron Allah mu yi yayya ga Allah subhanahu wataala Allah ya sa mu dace akwai wani bawan Allah karatuttukan da muka yi na azumi wanda aka zan gisawa cikin tashar talabijin ta Africa TV 3 ya sau abin nan kine na ISB guda 10 yace a zuba karatuttukan ciki a samu mutum 10 a raba musu waɗannan karatuttuka da muka yi na tafsirin alqur'ani mai girma cikin azumi Allah ya saka mishi da alheri Allah ya saka rayuwar shi da duke shi da iyalan shi da yan uwan shi albarka Allah subhanahu wataala ka sa mu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka ba mu lahiya da abin da lafiya za ta ci karba mana asiri ya Allah a nan duniya Allah ranar alkiyama karba mana asiri abin da baka tona mana asirin shi nan duniya ba Allah ranar alkiyama ma karba mana asirin shi Allah Allah ka amsa mana ya Allah ka ba ka samu lafiya ka ba ta zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah Allah waɗanda suke so su rigita musu tada mana hankali Allah ka shirya su Allah ka shirya da su Allah ka daza su musu hanya ta kwarai ya Allah in ba su shiriwa kuma Allah ka maida musu aniyar su ya Allah Allah ka gama su wada tsakanin su ya Allah ka gama su wada da su da waɗanda suke turo su ya Allah Allah ka isa mana sharrin su ya Allah Allah ka kare mana sharrin su ya Allah Allah mu kuma ka zaunar da mu lafiya ka ba mu kyakkyawan fahimta da haɗin kai tsakanin mu ya Allah ɗan kasan nan ta mu ta diyar ya Allah ka kara mana fahimta juna tsakanin mu ka kara mana kishin kasan mu da kishin addinin mu da kishin al'umman mu ya Allah makwabtan mu da suke cikin tashin hankali Allah subhanahu wataala ka shiga musu ya Allah Allah ka kama musu ya Allah Allah ka kawo ƙarshen wannan tashin hankali da suke ciki ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu jari mai albarka ka ba mu kasuwa mai albarka Allah ka sa mu rayuwar mu albarka da ta matan mu da ƴaƴan mu albarka da ta ƴan uwan mu da uwayen mu da kakannin mu albarka Allah ka tabbatar da albarka a rayuwar mu Allah ka sa alkhairi a cikin rayuwar mu matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah Allah ka shirya da su shari'a addinin musulunci ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah Allah ka karba mana addu'o'in mu ya Allah Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyawu da siffofinka mafi ɗaukaka ya Allah ka ba mu abin da muke roƙonka kanka hana mu ya Allah Allah ka ba mu alherin da ke wurinka ya Allah kada ka hana mu alherin da ke wurinka ya Allah saboda sharrin da ke wurin mu ya Allah Allah mu bayinka ne ya Allah Allah mu bayinka ne ya Allah babu da wani Allah da zamu roƙo mu kai ba ya Allah daga muna roƙon ka ya Allah kalin ka ka ni kai da dai ku mu da al'umma kuke ciki ya Allah ka hinda mu daga ciki ya Allah Allah ka kawo mana ƙarshen duk wata wahala da muke fama da ita ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah, Allah ka tausaya mana ya Allah, ka mana karshen dukkan walalu gaba ɗaya ya Allah, ma'aikatan mu Allah ka jaye musu duk matsalolin da suke fama da su ya Allah, ƴan kasuwa mu kanana da manya Allah ka kawo musu karshen walalun da suke fama da su ya Allah. Allah shaguna da yawa sun mutu garin da ya Allah, karaya su ya Allah, da yawa babu komi cikin su Allah, ka tuka su da arziki ya Allah, da yawa masu su ba san inda za su tafiya ba sun bar magari ya Allah, ka maido su ka ba su aikin ya Allah. Allah ka kawo ci gaba da arziki a garin nan namu ya Allah. Allah ka kawo ci gaba da arziki mai dimbin yawa a garin nan namu ya Allah. Dukkan banan dukkan da suka mutu garin nan namu Allah ka tada mana su ya Allah. Allah ka tada su ya Allah. Allah ka sa su amfani mu su amfani kasan mu gaba da ya Allah. Allah ka ji roƙon mu ya Allah. Allah ka amsa mana ya Allah. Allah ka tausaya mana ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa salli ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Ma barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.